Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Da wadda Rasha ke yi na kwace wata masana'antar sarrafa karafe ta Mariupol, wadda ke zama alama ce ta tsayin daka a Ukraine, ya baiwa shugaban Rasha Vladimir Putin nasara da yake bukata a yakin da ya fara, wanda ya kawo ƙarshen zagayen da aka kwace kusan watanni uku ana yi, lamarin da yasa ake jin tsoron sama da mutane 20,000 sun mutu. Bayan sanarwar da ma'aikatan tsaron Rasha ta fitar a ranar Juma'a cewa sojojinta sun fitar da mayakan Ukraine na ƙarshe daga ramukan da ke ƙarƙashin masana'antar sarrafa ƙarafen, lamarin ya tada hankalin mayakan wanda a halin yanzu suke hannun Rasha a matsayin 'yan fursuna. Denis Pushilin, wanda ke zama shugaban yankin gabashin Ukraine na 'yan awari masu samun goyon bayan Moscow, ya faɗa a jiya Asabar cewa 'yan ƙasar Ukraine suna yi wa mayakan nasu kallon gwaraza wanda za su fuskanci shari'a akan yaƙi da suka yi. Gwamnatin Ukraine da bata ce komai ba akan ikirarin da Rasha ke yi na kwace ma'aikatan sarrafa ƙarafe ta Azovstal, wuri na ƙarshe a Mariupol da aka kwashe makonni ana gwamza yaƙi, inda dakarun Ukraine suka nuna jajircewa. A hali da ake ciki kuma, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Asabar cewa ƙasarsa tana buƙatar ta zama cikakkiyar mamban ƙungiyar tarayyar Turai ta EU, fiye da shawarar da Faransa ta bayar na ta shiga wata babbar yarjejeniyar siyasar Turai. Zelensky ya shaidawa manema labarai a birnin Kyiv yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da Prime Minister Portugal Antonio Costa da ya kai ziyara a ƙasar. Yana mai cewa ba ma buƙatar wata hanya ta daban da za a bi wajen Ukraine ta shiga ƙungiyar tarayyar Turai. Ba ma buƙatar irin wannan sulhu, in ji shi. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kawo tsaiko ga bukatar Ukraine a ranar 9 ga watan Mayu, inda ya bada shawarar cewa kasar za ta iya daukar goman shekaru kafin ta zama cikakkiyar bamba ta kungiyar tarayyar Turai ta EU, kuma ya kamata ta yi burin shiga cikin kungiyar siyasar Turai, wani nau'i na kungiyar tarayyar Turan. Hakan na nufin Ukraine na bukatar ta kyautata tsarin mulkinta ya kai matsayin da ya dace, ta yaƙi cin hanci da rashawa, ta kuma yi aiki da bin doka da oda kafin a tabbatar da ita ta zama mamban ƙungiyar tarayyar Turan. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk Yeol sun yi nuni da cewa za su ƙara ƙarfin soja a daidai lokacin da Koriya ta Arewa take gudanar da jerin gwaje-gwajen makamai masu linzami a kwanan nan, da kuma yiwuwar gwajin makamin nukiliya. A yau ni da shugaba Yoon mun himmantu wajen ƙarfafa cuɗanya da juna da yin aiki tare domin fuskantar ƙalubalen tsaro a yankin, ciki har da tunkarin barazana da Jamhuriyar Koriya ta Arewa ke yi ta hanyar ƙara ƙarfafa matsayinmu na ladabtarwa da kuma yin ƙoƙari wajen kawar da makaman nukiliya a yankin ruwan Koriya gaba ɗaya, in ji Biden a jiya Asabar a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a birnin Seoul a matakin farko na ziyararsa ta kwanaki 6 a Koriya ta Kudu da Japan. A cisayin soji tsakanin abokan ƙawancen ya ragu a lokacin da ake fama da annoba, kuma a zaman wani ɓangare na ƙoƙarin samun zama da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da gwamnatocin da suka gabata na Donald Trump da kuma Moon Jae-in suka yi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ƙarshe, a jiya Asabar masu aikin ceto sun gano ƙarin gawarwakin ma'aikata guda 8 a yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon Indiya, in ji jami'ai. Lamarin da ya kai adadin waɗanda suka mutu zuwa mutum 9 bayan da wani rami ya rufta a yankin Himalaya. Ramin wani ɓangare ne na babbar hanyar kan tsauni da ake ginawa ƙarƙashin tsarin gina hanyoyi cikin ramuka da ya ruguje a daren Alhamis a gunduman Ramban da ke kudancin ƙasar. An gano gawar wani ma'aikaci a shekaran jiya Juma'a. Amir Ali, jami'i ne a hukumar kula da bala'o'i, ya ce har yanzu ba a ga wani ma'aikaci ɗaya ba. Ma'aikatan gaggawa sun yi amfani da manyan na'ura don share tarkace da kuma neman gano ma'aikacin ɗaya da ya makale a ciki.
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki done, kasuwa
akai miki done,
kasuwa a kasashen ya take, kasuwa a kasar mu.
Jama'a masu sauraro, barkamu da saduwa a wannan shiri na kasuwa akai miki dole, inda yanzu haka muna kasuwar Garki village ko malanga shi naga kai kaman kayan marmari kake saidawa haka ko menene wa sunan malamin?
Ni sunana Mikaelo.
To malam Mikaelo, ga shi naga nan kana saida su yalo ne, mangoro, ga yanzu wannan mangoron nawa yake?
To wannan roba muna sai 200
Naira 200.
200 gaskiya.
Amma ga guda hudu fa.
To guda hudu abin ne ka sai yanzu ya fara nisa, an kwara tokoshi a kwanga. Kina san ga dan
ka. Amma daga a kwanga zuwa nan shine yaje wannan tsadan.
Ai ko bai tsada ba.
Naira 50 kenan fa, naga guda hudu.
Naira 50 ne, eh, amma ana sai 150.
To ga wannan lemun tsamin fa shi kuma nawa?
Lemun tsami ana sai da shi roba 250.
250.
Eh,
guda hudu.
Guda hudu.
To ga fiya ma a can ina gani.
Fiya muna sai da shi guda 300.
To yanzu a ce a misali kaman nan da kaman wata uku da suka wuce haka, ana saida waɗannan abubuwa kaman nawa?
Eh, to shi dai wancan mangoron wata uku da ya wuce bai fara shigowa ba, lokacin muna saida shi 300 roba, don nan bai fara shigowa sosai ba, 250. Yanzu kuma an dan rage mai saboda fara shigowa, yanzu ana saida 200.
To shi lemun tsamin nan ba?
Shi kuma lemun tsami can da can lokacin baya har naira 100 muna saida kwara.
To ga yalo kuma na gani.
Yalo shi ma yanzu ya yi tsananewa, don da muna saida roba ta naira 100 amma 200 ne.
To malam gashi dina so mu ci gaba, amma naga ga ruwa kuma ya fara saukowa haka ko? Eh, to ya kamata mu dan samu mu dan fake a wani guri haka. Eh, to mun gode kwarai malam, mun gode. To ga wani malami kuma muna tare da shi. Malam, ko zaka gabatar da kanka?
So da farko dai sunana Saddam Garba, na zaman Bauchi, Miss Local Government.
Okay, mutumin Bauchi ne? Okay, ah, lalle yayi kyau. To malam, na kana saida magunguna ne haka na Bature, kaman wasu irin magunguna ne waɗannan kake saida?
To kaman maganin ciwon jiki dai, abin da danganci malaria ko typhoid haka da sauransu dai haka.
Okay, kace da na gajiya ma haka. Kamar yanzu haka ina jin gajiya, na gaya maka kenan, ka san abin da zaka ba.
Yawa, na san irin maganin da ya kamata in baka, wanda ya kamata ce kai amfani da su. Yawa, ina fatan insha Allah za a dace, za a samu sauƙin haka.
Okay, to amma shi wannan sana'a na magunguna haka da kake yi, ka karanta ne a makaranta ko koyaya?
Ah, gaskiya ba wai na karanta bane, wallahi. Kawai dai da ke indai kana dan ilimi wasu abubuwan, indai kana gani yau da kullun zaka iya yin su.
To kamar yanzu wannan ita sana'a ta waɗannan magunguna da kake yi, da ita ka dogara kenan kake zama a wannan gari na Abuja?
Eh, sosai kuwa, gaskiya da ita na dogara, dan da ita nake ci, nake sha, nake taimakawa wa iyayena da kuma yayuna da ƙannena, har ma da wasu ɓangare haka, ɗan uwa haka, abokan arziki, duk suna ci ta ɓangare na.
To an ka duba rayuwa a irin gari irin wannan na Abuja, yana da tsada haka, a kaman yaya kake fama da irin gurin zama?
To gaskiya dai alhamdulillah, abinda zan iya cewa kasuwa ta dai tana ci gaba kamar yadda kowa yake so ya ga kasuwar su ta ci gaba, kuma ina fatan Allah da ina fatan kasuwa na ya dore har
kaman irin a rana haka. Kana nawa malam?
Kaman dai a rana gaskiya ina cinikin 20,015.
Malam, ka ce ake fa akwai kuke cin garin nan?
To mu kuma ina za mu ci garin nan, manya suna nan suna abin nan.
Kana 20,000 malam, ko ma'aikacin gwamnati ina zai samu 20,000 a rana?
To gaskiya ne, 20,000 ai in ka duba akwai kayan da ake siyowa, ribar da take ciki zaka duba, ba wai yawan kuɗin ba.
To kana sa ran faɗaɗa wannan kasuwanci naka haka?
Sosai ma, dan ina sa ran ga gaskiya, kamar gaba-gama kamar ina son dan buɗe shago ne ma haka.
A to Allah ya taimaka.
Amin, nagode sosai. Ubangiji Allah ya baku sa'a. Kuma abin da kuka sa a gaba, Allah ya baku nasara, kuma Allah ya taimaki kasar mu Najeriya.
Amin.
Allah ya bamu shugabanni na gari. Allah ya taimaka.
Mun gode kwarai.
Nagode sosai.
To ga wani malami kuma shi ma yanzu haka, duk da dai ana ruwa kamar da bakin kwarya muke wannan hira yanzu haka. Malam, ko zaka ga dan matso haka kada ruwa ya jika ka? Ko zaka gabatar da kanka?
Eh, sunana Samir Salis.
To Malam Zabiu, kai mutumin wani gari ne?
Ni mutumin Faskare ne. Katsina.
Faskare jihar Katsina kenan.
Local gambaya.
Amma ina fatan dai ta guraren ku wannan matsalar tsaro bai shafe ku ba sosai ko?
Gaskiya shafe mu don Allah. Gaskiya a yanzu ma kusan kullum abin na faruwa.
Kusan kullum.
Gaskiya.
To yanzu naga kaman kai sai kana sana'a sai da ruwa ne haka fiyo wata ko? To yanzu wannan fiyo wata Malam nawa ake sai da fiyo wata?
Naira 20 a yanzu.
Ko wani kwaya daya ko ledar gaba daya?
Kwaya daya. Ana sai ledar gaba daya 200.
Amma shekarun bayan ni na san cewa kamar ana sai da wannan abu naira 10 ne. Ya aka yi ta yi shingoran zabi haka.
Wannan rayuwa ne. Kun bai lokaci ya canza. Shi ya kawo haka.
Yanzu Malam ka kwashe kamar shekaru nawa a wannan gari na Abuja?
Gaskiya na tun 2002 da ke zuwa nan.
2002?
Kwarai kuwa.
Wai, kusan shekarun ka fa yanzu 20 kenan a garin?
Ina zuwa ina dawo, in je gida in dawo ne zuwa lokaci haka.
To tunda kake zuwa waɗannan a cikin waɗannan shekaru 20 dama wannan sana'a ta sai da ruwa kake yi?
Gaskiya kamin wannan na fara sai da rake a nan garki. A shekarun baya ɗin kamin na koma wannan kwarai kuwa.
Ok, kamar ka yi shekara nawa kana sana'ar rake ɗin?
Na shekara uku.
Kuma shi kenan dai da yanzu aka koma wannan sai da ruwa kenan likafa ta ci gaba.
To ka san kuma rayuwa haka yake. Ba da baya kasancewa. Amma sun samu ne samu wanda ta shi wannan gaskiya.
Kana samun kamar nawa a rana?
Gaskiya alhamdulillah. Ga wakin gurgudu ana ya samu 2,500 naira 1,000. Amma ina lokacin zafi ne ana iya fi haka. Yanzu lokacin damuna ne kana samun 1,000 wata ran bawa ka samu 1,000 din ma. Anayin da mana da ake cikin
yi. To ga munan da wata malama a Hajiya, da Allah ko za ke gaya mana sunanki Hajiya?
Sunana Hajiya Sabe Hussein.
To Hajiya Sabe, na ga gashi kina sai da abinci ne, kamar me da me kike saidawa ne?
Ina yin tuwon shinkafa, tuwon semo, shinkafa da wake da dattaliya da doya, dan wake duk na yi.
To yanzu idan ina so a dan sa mun dan wake haka kamar nawa ne plate daya haka?
Eh, to ya danganci yanda mutum yake so. Ka san a village muke, dole ne mu sassauta wajen bayarwa.
Eh, to kamar
yanzu zo da 200 za a bashi, in ka zo da 100 ma za a baka, saboda village muke wajen talakawa.
To kamar kin kwashe shekaru nawa kina wannan sana'a?
Ni a takaice da garki na kai shekara 30 na wannan sana'a.
Eto kin ga ayi ma tuya ma an manta da albasa. Kamar ke mutumiyar wace gari ne?
Ni daga Nasarawa ne, yar Kiyana.
Ok, yar Kiyana ne? To kin shigo garin, kin fara shigowa Abuja, yau shekaran ki nawa a garin nan?
Ni na daɗe a nan garin tun shagari.
Tun zamanin shagari?
Area 1.
Tun a area 1? To a can ɗin lokacin me kike sana'ar me kike yi?
Shi ma abincin ne nake yi, amma akwai manyanmu lokacin muna ƙanana.
Yanzu kun kwashe kusan shekara 30 kenan fa, in ban yi kuskure ba kenan a garin nan ko fiye da haka?
Insha Allah.
To yanzu da kika dawo nan kuma garki bile kika fara wannan sana'a, kin kwashe kaman shekara nawa?
Ani tun da na zo nan garin garki na sauka, ko area 1 ɗin ma ina ɗan dafawa ne in kai, ko kuma ɗan samu wani wurin dafa sai hakan dawo garki ɗin. Ban taɓa zama wani wuri ba sai garki.
Amma wannan ɗin, wannan shago naki da kike sai da abinci, kaman yanzu ya kai shekara nawa kike wannan sana'a?
Dai zama na nan, ina zama shekara 16 kenan ko 17.
16 a nan gurin? Ai, wannan makin ci a ce an baki mai anguwa.
Ai, to masu anguwa yan kasa ake baba yan babaki ba, tunda akwai su mun san su kuma.
Amma yanzu kina kaman nawa a rana?
To shi kasuwa ai haƙo ne, wata rana ka samu wata rana ko ka rasa ka haƙura, don yanda Allah ya yi ne. Na kan yi 100, 150 har da 80 ma.
Amma gaskiya kina wa gaskiya kina ciniki sosai. 100 a rana, ai kinga ko ma'aikacin gwamnati
ina yi na saya. Kayan nawa na saya kafin ya kawo darin?
To ana kukan cewa kayan abinci ya yi tsada haka, kin ga ko kuma ku ne kuke cikin wannan sana'a, kamar me za ki ce akan haka?
To me za mu ce, ko sai dai mu nemi sauki wajen Allah, domin dai kan yanzu kan kayan abinci yana tsada, kuma masu sai da kayan abinci ko da ana sai da 800 in ya hau 900 za su gaya maka, amma in ya sauka 700 ba za su faɗa ba, kuma haka za ka yi ta siya sai in ka gane.
yanzu kaman buhun shinkafa haka kina siyan kaman buhun shinkafa yar gida nawa?
Eh to ya danganci dai mu wanda mun fi siyan wannan Nigeria rice din. $30, $26, $27. Yanzu kuma forest ne zamu siya $32, $33.
To masu sauraro a ƙarshen shirin namu kenan daga nan kasuwar Garki Village a madadin duk waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shiri da Salaman Abo da ya taimaka wajen dora muku wannan shiri akan pepe ni Saleh Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai mikilo ne.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Sunana Reverend Dr. Shu'aibu M.L. shugaban makarantar tauhidi na Ekwa a Bayara, wato Ekwa Theological College Bayara. Godiya ga Allah, abinda ya shafi alheri daga Allah yake, kuma abinda addinin Christianity ya koyas shine kowane Krista ya yi alheri wa dukkan al'umma, ko ka san shi ko baka san shi ba, ko yana addini tare da kai ko ba tare da kai ba. Kuma alherin ya sa Yesu Almasihu ya zo cikin duniya, ya koyas, ya wa'azantas, shi ma ya aikata alheri a mutane daban-daban, da kutare, da makafi, da guragu, da ma waɗanda suka kamu da cututtuka iri daban-daban. Yesu yana so mu koyi wannan, sai annan sai ya ce albarka ne ku masu tawali'u, gama Allah yana jin dadin wannan, yana ce mana mu yi jin kai ga kowa domin mu ma mu sami jin kai a wurin Ubangiji Allah. Kuma duk wani abin da ke da kyau, abin da ke da gaskiya, abin da ke da kamun kai a ciki, yana ana so Krista ya zama mai jajircewa a ciki, da cewa yana yin ayyuka masu kyau, Allah ya ji dadin sa, ya sami albarka a ranar gobe kiyama.
Madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar kyandar biri wanda ake kira da monkeypox a Turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin darakta na cibiyar shan magani da karbar haihuwa ta Ashifa dake yankin karamar hukumar Karu a Abuja. Kazalika kwararre ne kan maganin cutuka masu yaduwa, Dr. Isa Adamu Mavo, barka da wannan lokaci.
Barkanmu da sake saduwa.
Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar kyandar biri wadda ake kira da monkeypox a Turanci.
Lalle wannan cuta ce da ta zamanto dauki hankalin duniya sosai. Cuta ce da zaka ga a karamin lokaci alamomi sun bayyana, kamar na irin abin da ya shafi zafin jiki, ciwon kai, da ko ciwon jiki, misali cikin jiki na ciwo, da sauran gabobi da sauransu. To cuta ce gaskiya ta jawo hankalin mutanen duniya sosai game da yadda abin da muka kula da yanayin yadda siffofinta suke, da kuma alamominta, da kuma yadda take raunar da mutum lokaci guda. Kaga lokaci guda mutum ya zamto ya bita a hayyacinsa, har ma idan ya zo daga aron kwana kaga mutum ya iya rasa rayuwarsa daga ƙarshe.
Na san masu sauraron mu in suka ji an ce monkeypox ko kuma kyandar biri, na su yi tunanin watakila akan samu cutar ne daga biri. To shin me ma ke kawo cutar, ko kuma daga birin ake samu?
Lallai cuta ce da take ɗaya daga cikin jerin gwanon cututtuka da muke kiransu zoonotic diseases, wato cututtuka da sukan iya aukuwa daga dabbobi da kuma mutane lokaci guda, ko kuma ya zamto yanayin cutan ya da yadda muke da dabbobi. dabbobi, imma na daji, imma na gida, yau da gobe sai a samu irin wannan cuta ta auku, imma daga dabba zuwa dan adam ko daga dan adam zuwa dabba, yanayin mu'amala dai na yau da kullum. Zan so masu sauraro su fahimci cewa lalle da zaran idan aka ce monkeypox ko abin da shafi an kira sunan biri a ciki, kowa zai tunanin to ya akai kuma haka ta kasance. Abin da muke ganin ya kamata mu sani kawai shine cuta ce da aka fara samun ta a jikin biri, to sai ya zamto aka bada ko aka bata wannan suna ta monkeypox. Wato akwai lokaci da ita hukumar lafiya ta duniya take gwada ayyuka sosai a wasu wurare, a wannan lokuta da ake gudanar da wannan ayyuka da yawa ana guje-gujen al'amura na cutuka daban-daban kamar daga smallpox ko chicken pox da sauransu a lokacin, to sai ya zamto cewa a cikin cases da ake dubawa sai aka ga wani abin da ya bambanta da abin da ake yi, to sai aka gano wannan a jikin biri a lokacin har aka bada wannan suna ita wannan cuta wato monkeypox, cewa bisa ga dukkan alamu a lokacin an fara samun ta a jikin biri lokacin.
Kai maganan cewa alamomi sukan bayyana kamar zazzabi da ciwon kai har ma da kurarraje, shin waɗannan ne kawai alamomin wannan cuta ko kuma tana da wasu alamomi?
Lalle suna da alamomi da yawa kama daga farko yadda abun ya kasance. Wato alamar farko da zan so masu sauraro su mai da hankali shine lalle alamar farko da take nuna a jikin dan adam shine fitar wannan kurarraje daga fuska, daga nan kuma har kai wuya da sauran gabobin jiki ko gabobin jiki da saura ko ina yana iya bayyana. Amma farko za ka ga alamar a fuska kurarraje sun bayyana, suna kumburi, sannan suna zafi, sannan hakan ya haddasa wa yanayin karɓar cuta da ta shigo daga cikin jiki. Ita misali garkuwar jiki za ta zamto cewa ta ɗara wunaya, ta zamto cewa ta bada kofa wa sauran abubuwa kamar ciwon kai, zafin jiki da kuma yawan kasala ko kuma irin cututtuka irin ya nan ciwon jiki da sauransu. Mutum ya zamto hala bai iya motsawa sai an taimaka, an agaza masa wurin taimaka masa wurin ya ɗan wasu abubuwa da yakan saba yi har ma ya kai gari daga baya sai kaga ya kai ga mutum zuwa asibiti ya yi wasu abubuwa haka daga baya na magani da sauransu.
To likita, kamar su waye suka fi barazanar kamuwa da cutar a cikin al'umma?
To lalle a duk lokacin da muke maganar cututtuka da muke da alakar su, muke da mu'amalantar su, misali ta bangaren dabbobi, to zan so masu sauraro su mai da hankali game da cewa mun fi ganin wanda suka ko binciken wanda suka fi saurin kamuwa da wannan shine su ne cikin mutane da suke mu'amala da dabbobi, kama daga irin yadda na yi magana dabbobin gida ko dabbobi na daji da sauransu, da kuma musamman maharba da kuma makiyaya a dazukanmu a yau. Za ka ga maharbi ko ya tarar da dabba da ya harba ko ya tarar da wata dabba ta mutu, za a je a ci ko za a je a sarrafa a ga yadda za a yi. To wannan mu'amala kama daga ta gida har zuwa makiyaya da sukan iya ko harba wani abu ko taka wani abu a ga na abincin daji ne za a iya cinsa, kama da kuma irin nama da ake dawo da su daga daji zuwa gari, abin da ke kiransa bushmeat da aka sani. To kaga maharba sukan zo da wannan cutar namomi zuwa cikin gari saboda masu saya su saya da sauransu. To lalle wa'annan a matakin farko su suka fi nuna alamar suna iya kamuwa da saurin kamuwa da wannan cuta sosai. Sai kuma lokacin da abu ya faru, maybe dan adam ya kamu da wannan cuta, to za ki ga zuwan sa asibiti ko daga gida mu'amalansa da mutane da sauransu. Yanzu kamar yadda ake cuɗanya a gida a hada fata tare ko ana tare ana zaune ko zufa da sauransu, to lalle wasu abubuwa sun nuna alƙaluma sukan iya bayyana cewa mu'amala da wanda ya samu wannan matsala ko a gida ko kuma har ga asibiti ma'aikatan kiwon lafiya ya kai ga halasu mu'amala da shi ko kuma jinin sa kai tsaye, to yana iya nuna alamar lalle mutum zai zamanto ya an samu secondary infection, abin da mai kira wato na biyu mutum ya samu kamuwa na cuta a lokaci guda.
Ta hada fata ko kuma jini ne kawai ake iya kamuwa da wannan cutar ko kuma me ita yake iya yada ta, ko kuma ita ma ana iya yada ta ta hanyar numfashi da sauransu?
Eh lalle ita ba cuta ce da ake kiranta wanda ake yada ta bangaren numfashi kai tsaye ba, to amma an fi ganin alaka wato alakantuwar kamuwa da cuta irin wannan wurin abin da ya shafi wato hada jiki ko yanayin mu'amalanta kusa-kusa da mara lafiya ko abin da ya shafi ruwan jikinsa kamar jini da sauransu. Misali
yaya ma ake jinyar wanda ya kamu da wannan cutar?
Wannan cuta tana ɗaya daga cikin cututtuka da kai tsaye ba su da magani da akan ce kai tsaye maganinsu. Misali cututtuka ne da suke da matsaloli sosai ga abin da ya shafi magance su kai tsaye, to amma bisa ga dukkan alamu kamar yadda ita hukumar lafiya ta duniya ta bayyana, abubuwa da dama da mutum yakan zo da su na ciwon kai na zazzabi da sauransu da kuma har abin da ya shafi kurarraji da jikinsa da sukan fesu ana iya nema ana iya samu masa magani a ga yadda za a yi a taimaka masa don wannan illoli ko wannan zafi na jiki da wasu abubuwa da yake fuskanta ya samu sauƙin su. To amma lalle kai sai abin da ya shafi maganinsa akan tabbatar da in zazzabi ce ke damunsa, misali an tabbatar da an sauke wannan zazzabi, in magani ne kamata a bada kama da abin da shafi allura ko magani ko da yadda jikinsa ya jikkata ga an sama masa mafita game da samun sauƙin sa. Abu na biyu shine lalle abin da shafi cutuka irin kamar da muke magana a COVID-19 da sauransu, to cuta ce ita ma da idan muddin mutum zai shiga wani wurin da hala babu sannan ya dawo da wata cuta misali, to kuma lafiya ta duniya ta ba da shawara cewa ma'aikatar kare cututtuka ta ƙasa kowace ƙasa ta tabbatar da cewa idan mutum ya fito wata ƙasa daban yana da kyau a masa abin da ya shafi gwaje-gwaje da kuma screening da kuma abin da ya shafi keɓance shi, saboda tunanin yana iya yadda ya fita ya shiga wani abu ya shiga wani wuri da ake samun matsala irin wannan sannan kuma ya dawo da ita cikin ƙasar da yake. Kin ga kenan shi kadai tilo ya dawo daga wata ƙasa yana iya zuwa da wata matsala da kuma duk ƙasa gaba daya sai shiga an samu matsala an shiga ko ina ana daukan matakai da sauransu.
Wannan cutar akwai wani gwaji da ake wa mutum dan gane cewa yana dauke da ita?
Lalle kai sai ba wani gwaji da akan yi kai sai a ce mutum yana da monkeypox. To amma abin akwai da kiransa akwai da muke ce masa careful observation ko physical observation. Idan ka lura da mutum ka kalle shi yanayin jikinsa da sauran abin da yake fama da shi, wato cutar ta yi kama da abin da muke kira smallpox da kuma akwai smallpox akwai chickenpox. So duka wannan cutuka ce cutuka ne jerin ganon cutuka da sukan iya gudanar da ko daga sun bayyana da ƙurarraji a fuska da jiki. Suna da alamomi kusan iri daya. To har ma aikatan kiwon lafiya kar ki sha mamaki wasu za su ga kaman abubuwan su ne kama da juna har ma su iya kiransa. Don an ce bincike da ita hukumar lafiya ta duniya ta yi ta tabbatar da wasu wurare sai an bincika sai a ga abun ya kama da cutuka irin waɗannan su smallpox da kuma chickenpox. To amma lallai ba careful observation irin a mutum a tabbatar da an ga yadda abun yake gudana. To akwai bambanci kaɗan abin da ya shafi bambancin irin wannan, saboda shine zai jikata jiki yadda baka tsammani, sannan kuma irin ƙurarrajin sukan fito su bayyana fiye da irin wannan na smallpox da chickenpox da yawanci ma'aikatan kiwon lafiya sukan dauka cewa dukansu ɗaya ne.
Idan mutum ya kamu da cutar kuma yayi gaggawar zuwa asibiti aka bashi kulawar da ta dace, shin zai iya warkewa?
To lalle idan ya samu magunguna ba an yi wannan tunani na a dudduba wasu abubuwa kuma aka duba aka masa magani, lalle da alamar in Allah ya yarda yana iya samun sauki daga ƙarshe.
Kai bayanin cewa takan kai ga rasa rai, shin cuta ce da ke kama wasu gaɓoɓi na jiki ko kuma dai illa iyaka ƙurajen ne dai sai da zafin jiki da sauransu?
Lalle cutar tana kama gaɓoɓi abin da ya shafi gaɓoɓin jiki, gaɓoɓi kaman daga hannaye zuwa kafaɗu ko baya ko wasu abubuwa zuwa ƙafa haka abin da ya shafi gaɓoɓi na jiki gaba ɗaya. To wannan za ki ga mutum bai da kwarjini bai da ƙarfi gwiwa sosai na wasu abubuwan da ya saba yi. To daga ƙarshe ana iya samu har yanzu kamar misali ƙarancin jini tare da shi ko wani abin da yake zo da shi dai wanda ya kamata a bincike kuma aka bincike aka gano a sai shi ma wani abu ne wanda yakan taimakawa yanayinsa da ya zo da monkeypox. To sai a ga cewa duka wannan abubuwa an kammala su an haɗa su wuri guda sannan a ga an sa masa magani kama daga abinci har zuwa magani an sai da aka bincika komai da ya kamata a taimaka masa. To sai daga bayan Allah yadda ya samu sauki.
Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Isa Adamu Mabo.
Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu ta shirin mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.